Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Da kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da Niya duk a Jamhuriyar ta Niger. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuma suna iya samun mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a Jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai farin jini wato yau da gobe a yau shirin zai yi magana ne akan tabarbarewar tarbiyya a tsakanin yara tarbiyya dai ita ce tushen rayuwa dan kuwa duk wanda ya rasa tarbiyya to yayi asara babba hakan ma kasa ba za ta iya alfahari da diyanta da ba su da tarbiyya ba mafi yawa dai jama'a na danganta tabarbarewar tarbiyya ta samu tushe ne daga iyayi musamman ma an aka bambanta ta da ita tarbiyyar ta da da kuma ta yanzu Alhaji Ibrahim Isufu wani mazaunin garin da Magaran ne yayi karin haske kan illolin rashin tarbiyya
to alhamdulillahi mun ga bambancin tarbiyya sosai tsakanin jiya da yau amma abubuwa ne suka tattaru suka yi yawa amma na farko a yanzu abinda muka nura tarbiyya an baro ta tunda gida Bahaushe yana cewa tun gini razza ne uwaye na nasara yake cewa son entrant de démissionner de leur rôle na uwaye tun da gida kin ga yanzu misali mu masu haraka dan kungiyoyi masu zaman kansu masu haraka da harkar lakwal da abu kama musulun lakwal da masu lakwal sun sani ba kamar irin na da bane wanda uwaye suke bin karatun iyansu sau da kafa in kin ga uba ya je lakwal ya je makaranta yana kun hobba ki to wani abu mara kyau ya biyo baya ko an yi sanksu ne kin dan shi ko an kori dan shi ko wani abu amma taƙim ki ga uba ya ja kafa irin na da ko uwa ta je makaranta dan ta ga yaron ta yana zuwa ko bai zuwa sau da kafa bi sau da kafa ya kau na biyu yanzu in ji ka dauki wannan al'amari na shisha ko na shaye-shaye da ake yi kai uba ka huto da safe zaka huta kaga an dora fada a kofar gidan ka an kawo kayan shayi an kawo kayan shisha an aje sai ka bi ta gaban su wataƙila ma har sai ka ba su wani abu ka huta ka tafi gari ka je ka zauna a inuwa cikin abukan ka kuna zage-zagen cewar gwamnati ya sa ma yara ido to kai a matsayin ka na ma'aiki da ka huto ka gansa kofar gida me yasa baka watsa su ba na uku akwai wani abu wanda nake cewa san kai kin ga mu da tamar lokacin muna yara in matsala ta samu a cikin unguwa yara sun yi wani abu latijo ɗaya in yi hutu ya magana wannan magana ta mutu haɓar in waɗa ne ake latijo ɗaya zai muku magana ko bari yanzu kowa yana ɗarɗar yana tsoron kama ɗan wani magana makwabci ya hutu ya ce maka dan me kama ɗan shi magana ko ɗan ɗan uwa duk al'amura ne wanda abubuwa ne wanda mu mun taso mun gansu wasan ƙwallo muna yi a cikin unguwa in aka ce mu bari mu tafi can daji mu je mu yi latijo ɗaya zai magana amma mun bari har abada kenan to kin ga abubuwa ne iri wannan ban doko ba na zo kan hukuma tukuna wannan daga mu kan uwaye kenan uwayen ya kamata kowa ya kama jikin shi tarbiyya da gida take farawa in akwai mu kuma bangaren iko wanda shi iko uban kowa da kowa ne ya kamata a ce abubuwa na zai na da ake yin su na unguwa na sa ido da zama da mayar yake yi da masu unguwoyi na a kirayo su a zamana da su a ce a kowace unguwa dole sai an maido su kwamitin sa ido ya zama to masu unguwoyi da ma mayar suna zama suna tattaunawa miye matsalolin unguwoyi mi za a yi mi zama kanmu da kanmu to wannan bangare ne wannan shi ko wannan tsari dole sai daga wajen iko ne zai zo ya sabko har ya sabko kasa to wannan sune kadan amma abubuwan suna da yawa tamar kadan daga cikin irin abubuwan da na hango wanda ya kamata a ce inda an zamuna sai a gudu tare a tsira tare su kuma wanda suka tara mata a cikin gidansu masha Allah su kuma kai kokari kai a matsayinka na ubangida a ce ka hada kan dan uwa kai kanka ka watsar da gidanka to wallahi ba wanda zai zo gyara ma gidanka in kuna wasa za ku tsinkaye lattijo ya kuma daga kasuwa ko daga gari yayo ce wani ya riko na ba a hannun shi za ku ruga da gudu ku amshi wannan kaya sai kun je kun kai mishi kun sabke ni a cikin gida duka abubuwa na tarbiya wanda na da wanda muka tashi a cikin kansu wanda sun watsu yaro ya san ka ya san kai abokin baban shi ne
yo baban nasu ma
ha amma zaka gani abun yarinya ko yaro kamar yi ya kama karo wani gami sai kai dai ka tsaya shi ya wuce tunda shi gauga yake yayi eh na ba mun san gauga kai ta kanka kace kai ture ka
shi kuwa Rabi'u mamman wani magidanci cewa yi sai fa an yi da gaske an zage dantse irin yadda tarbiya ta gurbace a wannan zamani
abinda zan ce kowa yana da laifi a ciki diyan da muka aiwa suna da laifi mu uwaye muna da laifi gwamnati tana da laifi al'umma da suke tare da yara su ma suna da laifi ada yaro a unguwa yayi kadan yayi abu ba ma uwan shi ba akwai wanda a cikin unguwa sun isa su mai magana ko kashi ne su bashi kashi amma a yanzu ya kai ga dan makwabci yana gani dan makwabcin shi yana abubuwa wanda sun mutu daga hanyar tarbiya suna gurbata unguwa ma a fitu unguwa yara kuma suna gani a kyali shi makwabcin yana tunanin in yawa dan wannan magana tana uban ya huto mai cin mutunci inda ake bata harkai tsakanin uwan yaran ma da uban yaran nan kai shi nasara yace sai linon ki fela force in kai da kai ba zama ba kake uwa ita kanta ya kamata ta rika sa shi bisa turba ta hanya wadda ta gaskiya amma tana gani yaran ya abu yau yayi gobe batta in uban yazo batta ce yayi kaza sai ta rika buya batta su asani har abin ya gi yaro ya giga da iskanci ana ji ana gani kuma ya gurbata unguwa ya gurbata al'umma ya gurbata ɗiyan mutane babban murya ta magana da nake so in yi ni abin da nake so soji su tsaye a maido tarbiya irin ta da kuma makwabci yana da inci na sa a maido wannan abin irin na da lokacin muna yara ya isa yawa yaro magana a unguwa in ka suke ka kawo ƙaran makwabcinka kwamsariya ko nuri kace wai dan ya matsa ranka iko ya kamata yayi magana yayi bincike ya ga in abin nan gaskiya ne in ya ne in ya shahi kamar yana neman gurbata tarbiyyar ɗiyan mutane a unguwa ya kamata dau mataki saman wannan uban da yazo ka ƙara yace ana matsa dan shi ita ɗiya mace da kake ganin ta uwarta mace ita ya kamata ta yi tsaya saman ta lalle uba shi kanshi yana tsauta amma ɗiya mace uwarta mace ita kamata ta yi tsaye saman ta kar ta sake ta barta ta saka mata wuri tunda in kai ki ke uwa mace kin sani kina ganiya kenan tsaye kamata shi in kana da ya mace ka gayawa uwar gaskiya in wani abu ya hauka na fa mu duka ne abin da ya karin ki kike gaya mini
amma ɗiyan zaka gani wai kai kana maganar makwabci shi kanshi uwa ko uba da suka aihe shi bai raga musu wasu ɗiyan ba su raga ma uwayen ma da suka aihe su bare kuma wani makwabci ko wani dan uwa
baiwa yaro ka ma'aikanka su ma magana haka ce ka maida musu magana ni a nawa
ɗiyan yanzu yawanci duka haka ne
to wannan akwai vraiment akwai tambaya a bisa wannan abubuwa ne wanda ni ina da tambaya bisan su
baka ganin kamar akwai yanzu in aka duba uwayen yanzu akwai son iya suna son iyan su uwayen da kuma suna son iyan amma ba su nuna suna son su
yo ai buki san ba an ce kaso danka duniya ta kishi ka ki danka duniya ta so shi wannan magana kasan kanmu mance da ita mai aiki da ita ba no bane ni kada yara na aihe shi tana yawa ba ni ba zai amwana kai kanka makwabcin nan tana yawa Allah yayi abin da zai sa shi zai amwane ka ko kuma akwai abin da tana yawa bannanin kai zaka yi tsaye a bisan shi kenan abin da nake sa akai wai a huta zan ce yaro ni kaina ban san ba inda zan mutu kenan menene ya kamata mutane su yi tsaye a bisan ya shahi harkar tarbiya makwabci ko ba ku gama komai ba da shi ka bashi darajar shi ya baka darajar shi iyanka abin da ya shahi iyalinka bakka nan kana nan in yaro yayi laifi yayi tsaye mai magana in wada ne ka tarra unguwa suna yi wannan dan waye duka ka ba su kashi ko kai me na san su watsi haka
Uwa kuma kaka Hajiya Rabi ta ce laifi duka na iyaye ne musamman mama ta
mutai Hajiya Rabi mai tuyi mutanen tanuka alhamdulillah alhamdulillah lamar da sai du'a sai adda din yanzu tarbi yanzu sai abin da Allah ko malaihin ko abin lihin waye ne da abin da gara ma yake so yayi kai uwa kana kallo abiyewa kusa da kuye da kuke so dole ne yaro abin da yake so kake shi abin da kake so yi shi to yanzu duk haka babu shi din mai san dan shi karshen shi dama wala zaka shi da sai ka kwatanta baka shi ke zama wala in ka kwatanta kana san da bai zama wala nake cewa kabira dan ka tinya na karami in ni gidan yare da bito bai bidwa abin da kake so da yake san shi bai yiwa dole bi abin da kake so amma yanzu ba haka nan bane ba
me yasa kike tura haka
abin da yasa yare yanzu mutane sun dauki san su sun dura ma diya shi ku bai yiwa duk dan da ka sa dariya wata ran kuka zai saka ko kai wani in dai to yanzu dai kan dan uwa ma da amina arziki ma da dan uwa ka makwabcinka sai bi da danka abinda gaggare lalatacce sai kama bashi kashi yace dan me zaka yi tsoron shi amma yanzu kai uwa da ammaka da uba sai kaga kana ta kun hubba ki kana ce dan me ake ma danka kaza dan me ake ma danka haka ran baka amince to akwai abin kirki ko dan wannan ka ga ma amince dan uwan naka har gaba kuke sabur dan kai shi a da ka ce ya tsani dana ku ya tsani dana to shi ku ba tsana bane su ne dadi bas din haka nankin aka bar sai haka nankin yaro a gaba in yaji amma da gara ma sai tana to alhamdulillah cikin sama dai ana samun na garijen bai da yawa ba a ce an gama an lalace gaba daya kai ne ka sa rashin ta san aikin ka tunda kai ne baka takura shi tun yana karami in yi girma zai zama ba sai maka ba tun yana karamin shi baka sa shi abin da yake so ba yana waka yana bude baki yana bin tsare mun tsaren baki an yi abin kirki akwai wanda suka yi karihin uwa da yawa kuma akwai wanda suka yi uwa ba ba a ga mu a ce an zama daya akwai dama wani gida da katin kalo ka sani kai iske wani kuma dama kan ka zo ma ka sani kai iske a gida daya ma ai halin wanda wani ba daya bane ko uwa dai ba halin wani ba daya bane wani yana tosiya wani bai da tosiya dama haka ake tashi
dan duka lihin uwa
Lihin uwayin in ba su saka kin abin ba haka ba ta samu
amma wani yaron ku kai daidai gwargwadon karfin ka kai amma abin ya gagara
tunda ya taso in yace maka bayyana ka tai yarin ta ne cika in ya tashi gobe maka a to waye dai uwaye ne yanzu ki ga matashi kaga aikin da yoda a titi ma kaga o da baka santa baka kanta da kaya karba ka ci kirki saboda ka san ko uwa ka aka maka haka za a iya kai ko amma ba yanzu ban san nasu uwa ma ba su mutunta ba ta su mutunta wani
ga budurwa a cikin gida sai dai uwa ta yi tota
duk san uwaye ne wallahi ni da mun bauta ban da mun shi bauta in ne kai ka taba ta gobe shi ka taba ta mana in mata duka dai ba
budurwa tana kwance uwa ta tana
wallahi dai lahi uwaye ne in ta tana mata tuwon ka ta ci ji mata hana ta ga ta sa ta shi
ta shi za ta yi ai
ko shi ta ga ai ana tsara Allah ta bi ta addu'a ka ta ko ina ta tsana mu duka sakakin sakanta ne kai sama kana ta Allah da kashire da musulmi addinin musulunci
to duka wannan abu dai bai tsaya a burane ba su ma kauyuka hakan take in ji malam Ali
sunana Ali
malam Ali muna magana tarbiyya yanzu aka lura tarbiyya ta tabarbare ne zaka iya cewa game da haka
to yanzu a magana tarbiyya a yanayin da muke gani a yanzu gaskiya ba nan birni ba kauye ma abin ya lalace tunda mu yanzu lokacin muna matasa yara a kauyukan mu duka yaran gari kan in mun kai mu 20 in muka yi laifi ko wani abu babba ɗaya na garin ya tashi gaba ɗaya sai ya kashe mu kuma ba a cikin uwa mu ba wanda ya sai magana balle mace uwa a yanzu ba wannan dan kanan kama wanda kuke uwa dai baka yi mishi wani aiki
ko kama mata tsawara
wallahi uwar kama mata tsawara da
kan tsawara
yi Allah abu kawai sai na gani menene zamani ne menene bai sani ba wallahi abu ya lalace
to ko menene abin yi dan ganin an ceto ita wannan tarbiyya da take da muhimmanci ga cigaban duk wata kasa ta duniya Ustaz Muhammad Abdul Mumin da karin bayani
gaba daya wani bangare daya ko da yayi wani bangare bai yi ba to ba za a iya samun cin nasara ba abu na farko da shi tarbiyya ana samun ta ne ta bangaren uwaye a gida hanya ta biyu bangaren makarantu na ilimi na addini da kuma na zamani duka wannan gurin hanya ce ta samun tarbiyya abu na uku shine zamantakewar ta al'umma gaba daya ya zamanto su ma suna da wani gudunmawa da suke bada ta bangaren tarbiyya kololuwa shine ko abin da ya shafi gwamnatoci to duka wannan bangaren kowane yana da tashi rawar gani ta fuskar abin da ya shafi tarbiyya to da haka muke gani kenan wajibi ne akan kowanne bangaren ya tashi ya ga ya kawo tashi gudunmuwa dan aga an magance wannan babban matsala wannan shafi tarbiyya uwaye su tsaye tsayen da ka sani cewa amana ce ubangiji tabaraka wataala ya ba su ta yaya wanda kuma zai tambaye su a ranar tashin alkiyama wanda kuma in sun yi kokarin Allah zai ba su lada kuma za su samu zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da a samu kuma yara manyan gobe su zamanto masu albarka masu ci gaba a cikin rayuwa su ka ci gaba a ƙasa kuma a duniya gabaki daya haka ta fuskar abin da ya shafi ilimi na makarantun boko da makarantu na addini to nan gurin ma wani abu ne wanda yake dan mun kalla irin tarbiyyar da ke da akwai yanzu ta sha bamban da tarbiyyar ta da da idan aka ce ga malaminka na makaranta ko ta boko ne ko wasa yaro yake sai ga ya samu nutsuwa saboda ga moshin shi nan zai zo ya wuce sai ya mushi gaisuwa ta mutunci da sauransu yana da kimar daraja dai wanda a yanzu kuma sai ka samu har ana samu artabu tsakanin dalibi da kuma wanda ke karantar da shi haka kuma abin da ya shafi makarantu na addini su ma kenan ala ai halin kamar da na faɗa wani abu ne wanda ya kumshi matakai guda hudu bangaren uwaye bangaren malamai na makarantu addini da na zamani bangaren kuma al'umma gaba daya kowa ya zama tsora ka gudunmuwa akan tarbiyya koda ba ƴaƴan da ka haifa bane ba sai bangare na hudu shine bangaren gwamnati ya zama to gwamnati ta yi tsayin da ka ta sa ido dole abin da yake kawo rushewar tarbiyya ta ba da gudunmuwa dan kawar da wannan abu da daga cikin su wani shaye-shaye hanyar da za su samu abubuwa na sha a dakile wannan hanyar kuma a matsa yara su zama to suna samun ilimi na kowane fanni
kuma uwaye
to bangaren uwaye su aikin da ke kansu shine aiki babba abu na farko kai babban ka zama to kana da tarbiyya saboda laraba suke cewa fagidin shayu layu dai wanda ba shi da abu zai bada shi ba kai matsayin ka babban ya zama to kana da tarbiyya da zaran mutun yayi aure ya fara aihuwa to duk abin da zai ya kamata zama to abu ne mai tsari abu ne na hankali abu ne na mutunci abu ne na daraja abu ne na wanda za a ce Allah san barka sai a wayi gari ɗiyan da za ku aifa koyi suke da ku kuma shi yaro duk abin da ma'aifin shi yana ganin daidai ne haka bangaren mata haka bangaren maza kenan su zama to duk abin da za mu yi halaye ne wanda suke abin koyi mai kyau
tabi wasu matasa domin jin ra'ayoyin su akan musabbabin wannan matsala da kuma abin da suke gani ya kamata a yi domin samun maslaha.
Da farko yaya sunanka?
Faruk Isaku baban malam.
Masha Allah to Faruk mun wayi gari an samu yawan tabarbarewar tarbiyya tsakanin matasa. Matsayinka na matashi menene yake haifar da wannan matsala ta tabarbarewar tarbiyya?
To ni kam ana wa fahimta wani lokaci kam daga iyaye saboda ina tunanin har in dai yaranka suna tashi kana ba su tarbiyyar da ya kamata kuma kana zama a anguwa da kasancewa zai kawo ma yaranka tarbiyya na gari parents be a very big role saboda ni da na tashi babana ya riga ya gaya mana da cewa duk yaron shi da ya kama yana shaye-shaye ko yana bin yaran banza ko yana kawai kishi zai kuma kai ya faɗo wannan saboda tsoratar da mu ne saboda in ka ji wannan obviously kana karangi ba za ka so ka bi yaran banza ba ko ka je ka yi shaye-shaye so ina ganin parents kam gaskiya they play a very big role
suna taka muhimmiyar rawa
gaskiya na tarbiyyar yara.
Assalamualaikum sunana Aisha Ummi Ibrahim gaskiya ni a gani na abokai ma'ana Pierbrook daga nan ake fara samun matsala mafi akasari amma kuma wasu idan kika duba kika gani saka ce ina yi ne amma mafi akasari Pierbrook ne matsala abokai ce ina ma'ana kin ga idan yaro ya ɓata a ɓangaren Pierbrook din ya ɓata ya bi abokan da ba su ba ne waɗanda za ki ga misali ƙila aboki mara sana'a mara tarbiyya mara jan magana haka abubuwa haka a nan yake samu matsala sannan kuma ta ɓangaren iyaye za ki ga abin da yaro ke bukata ba su ganewa su nemi shi abin da bai dace ba suna ganin shi ne su amma ba shi bane kin ga to sun ɓata kuma ya haɗu da abokai ai kin ga lalacewar nan shi ma ya taɓarɓare fiye da tsammani.
Sunana Mustapha Usman Shehu gaskiya ni a ganina a ra'ayina abin da yake causing wannan baya wuce yanayin yadda yara suka tashi tare da iyayensu yakan zama na cewa wasu yaran ba sa ma tashi a gaban iyayensu, kuma ya zama na cewa yara sukan tashi masu aiki ne suke kula da su gidajensu, iyayensu ba sa sanin akan wani tafarki ake daura su, kuma kamancin haka yawanci za ki ga iyaye jariri ba sa samun zama a gidajensu, kuma sun samu gidan su ke so. Ina ganin kamar wannan shi ne dalilin da ya sa tarbiyya ya karta barbari tun daga kan ƙananan yara zuwa kuma tashi, kuma kin san duk wanda ya zama na cewa ya riga ya taso a haka ya riga ya lalace su, kuma sai gyaran Allah.
Ga waɗanda tarbiyyar tasu ta riga ta taɓarɓare, kana gani ana iya shawo kan wannan matsalar duk da sun girma?
Eh, zan iya cewa in aka haɗa da addu'a.
Wato yana
amma a times kuma maybe wasu friends ne za ka iya maybe cire yaranka daga in ka samo rutin
matsalar
jin yaro, maybe za ka san maybe cire daga makaranta ne ko abokanai, in dai har kana da hali za ka iya cire yaranka daga makarantan ko kuma ku bar area or some sort. Kare sa mai yaranka coffee da cewar ga particular time inda yaro zai dawo gida, tunda maybe da kwai particular time inda suke haduwa da friends din shi ko wani abu haka. Rules and regulations za ka ba yaranka da ba zai taka ba.
Yanzu da muka tsinci kanmu a cikin wannan hali na tarbiyya ta riga ta taɓarɓare, mecece maslaha?
Shi ne dai iyaye ina ga su ringa kula da yaransu, kuma especially ma ga iyayenmu maza su da ba sa zama a gida, so I feel like kamar ni yanzu obviously muna tsoron iyayenmu maza more than da matan, so su maybe that they can be working hand in hand da mamanmu su san me yaran ina suke zuwa wa suke bi makaranta, in suka je ma da wa suke harƙalla, so daga nan I feel like we can shape the tarbiyyar yaran.
Da can idan aka zo batun tarbiyya a unguwa za ki ga ba sai mahaifinka ne zai tsawatar maka ka ji magana ba, kuma iyaye shi ma ba za su sa baki ba, amma a yau ko malami ne ma ya ɗan yi wa yaro faɗa a makaranta, na san akwai malaman da suke dukan da bai dace ba, wasu iyayen za su wanke kafa su je makaranta su ci mutuncin malami, wani ma har a kunne shi a caji ofis a unguwa, kuwa har wani ya je ce wai wani ya mai ɗansa faɗa zai je ya mishi wanke babban bargo a idan yaronku, wani irin tasiri ke gani wannan
kin faɗa kusan komai, kin faɗa kusan komai, saboda abin da yake faruwa kenan, abin da yake mugun bata yara kenan, saboda kin ga yadda kika faɗa da ba ma ka isa ba a ce makocinka na da matsala da iyayenka ka shiga cikin wannan abin, baka isa ba ne, baka isa a ce ba za ka gaishe shi ba, dole ka gaishe shi da in ma ya kira a yi ka ci zuwa iyayenka su za su hukunta, za su hukunta ka, to amma kin ga yanzu babu wa'annan abubuwa, yanzu ma a cikin ɗan uwa babu hali ɗan uwa ne da ke ɗan uwan shi sai ya zama abin magana, har ya kai suna neman tubar ta kansu a police station ko kotu.
Mecece mafita ga wannan matsalar, kuma wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye da su kan kansu matasan?
To ni kam ba abin da zan iya cewa sai dai maganar iyayenmu, because I've seen a lot of people at school. Yeah, they come from a very well background. I must say the basa di magarin yan ko itna zuwa makaranta ko kuma parents din maybe was bus tarbiya na ga ba kai ta zo yanzu da ban ci kai za ka ta ganin rayuwa da yawa. So ni dai kira na ga yan uwa na matasan shi ne mu yi hakuri, na ta cewa wani lokaci parents din za su kangwala maka a ce kar ka fita, kar ka bi abokanai, you always be at home. Kawai dai mu yi hakuri, because in muka girma you will be seeing the
riba alfani.
Ni a gani na mafita shi ne iyayen yanzu gaskiya ba zan ce na da ba, in ɗauki kan iyayen sun kura a zuciya a nan ake samun matsala, saboda so kala kala ne, amma yanzu sun ɗauki yin ya'ya ya rufe masu ido, na biyu kuma ya kamata su fahimci cewa yaran yanzu da na da ba ɗaya ba ne, fahimci irin abokan da za su bar ƴaƴansu suna halaƙa da su, fahimci abin da ya kamata su ce wa ƴaƴansu, ba komai yaro ya gani yana so ba za ka yi, ba komai yaro ya ce so za ka yi ba, in yanzu yaro zai iya ce shi abu kaza ya ce san ci, ba don kana so ba ka hana shi ka ba shi wanda kai kake san ya ci saboda sha'anin rayuwa, amma duk iyayen yanzu ba su san da wannan ba gaskiya, sai ka daƙile abokai kai kanka ka kunta kanka don ka faranta mishi rai nan gaba, don in ka hukunta yaro dole za ka ji ciwo, za ka yi kuka amma ne nan gaba za ka ga abin da kai mishi a rayuwa.
A gani na je mafita da yake iyaye ya kamata su mai da hankali su san cewa yara da Allah ya ba su, Allah ya ba su kiwo, sannan kuma Allah zai taimake su a kai. Saboda haka mai da hankalin su wajen kula da tarbiyyarsu da dai wani abu da ya dace su su yi da kansu.
To su matasan fa wace irin kira za ka yi musu?
Abin da dai su kuma su matasa zan yi musu kira ba zai wuce a ce matasa su nemi sana'a ya zama na cewa suna dogaro da kansu, sannan kuma idan na shaye-shaye yana ɗaya daga cikin abin da ke kabarfarewar tarbiyya na matasa. Duka lokacin da aka ce sun yi wannan shaye-shaye sun gushe daga hankalin su da za su je su dinga yin abu wanda ma ba su sani ba, su kuma an zo ana gaya musu su ga cewa sun yi wani abu na rashin tsara na rashin kyautawa kuma abin da zai dame su. Gaskiya dai majority matsalar matasa baya wuce shaye-shaye.
Kafin mu karkare shirin masu sauraro, bari mu leƙa ɓangaren kwalama. Kuma a yau mun gayyato malama Ummul Kultum Umar.
Assalamu alaikum, barkanmu dai da warhaka. Yau zan yi magana akan zan ce mata partial soup, sunan shi win the war. Miya ce da ba ta da wahalar yi, kuma miyan nan zaka ma special guest ne. Yanzu zan lissafa kayan haɗin shi kafin na dawo yanda ake yi na yi bayani a kai. Za ka samu alayyahunka, isasshen alayyahu, ka samu tumaturi, attarugu, tattasai da albasa, ka kuma samu manja, ka samu ganda, nama ko na sa, na rago, na kaza ko na akuya, kowa da wanda yake so. Sai ka samu kifinka bushashe da gasasshiya, that is smoked fish. Busasshen kuma wanda yake completely dried, wanda aka busar da shi ya zama completely dried ba wai smoked bane. Ganda za ka samu ka gyara shi ka wanke, sai ka samu stockfish ɗinka ka ajiye. To yanzu za mu soma bayanin yadda ake haɗa miyan. Ka gyara alayyahunka ka wanke, idan ka wanke za ka tsane shi a lariya ka ajiye a gefe tukunna, ka tafasa ruwa ka zuba ma alayyahu. After 5 minutes za ka cire shi daga cikin ruwan zafin nan ya riga ya nuna, sake zuba mishi ruwan sanyi, sai ka sashi a kulan da ka matse shi da kyau saboda za ka dawo kan alayyahu. Sai ka samu namanka ka wanke da kifinka da me. So naman za ka fara sawa a wuta saboda ya tafasa, ka san kifi ba zai yi wahalar laushi ba. So za ka yi saurin saka naman tukunna, idan ya tafasa ya kusan nuna sai ka saka dried fish ɗinka saboda ya ɗanyi laushi. Gandan za ka haɗa dama da naman saboda idan gandan na da ɗan tauri wani baya son ganda mai tauri, so sai ka haɗa da naman saboda ya nuna ya yi laushi da kyau. Sai bayan ya nuna sai ka tafasa, sai ka sa smoked fish ɗinka ko kuma ka bar shi a gefe idan kana so. Bayan nan za ka sauka, in ka sauka tumaturinka da albasa da komai da komai ka sa a wuta ka soya. Bayan ka niƙa, in ya soyu yanda kake so, sai ka tsane naman nan ka kwashe naman daga cikin ruwa ka zuba a cikin window soup. Idan ka zuba za ka bar ya ɗan tafasa. Naman kana tafasa dole ka saka gishiri da maji. Haka kuma in ka kwashe ka zuba a cikin stew ɗin kana juyawa, za ka saka gishirinka da maji iya inda ka ga ya maka adadin yanda ka ga ya yi. To bayan haka sai ka zo ka ɗauki smoked fish ɗinka, bayan ka gama haɗa komai sai ka zuba a kan miya saboda ka riga ka zuba nama da sauransu. Sai ganyenka za ka dawo ka matsa ruwan gaba ɗaya, sai ka yanyanka shi a tsanake saboda ka san ka dafa shi. So in baka yanka ba a tsanake a hankali za su fito dogaye. In ka yanyanka yanda kake so ya zama a miyan, in kana son shi manya ne fine, in kana so ya ƙanana ne kai za ka yanka abinka. So yanda ka yi shi haka za ka gan shi a miyan. Sai ka zo ka juye a miyan, after few minutes sai ka sauke saboda ganyen ya riga ya nuna. Kuma dama ka kamanta ka tafasa namanka da komai kafin ka zuba a tumatirin, kuma tumatir dama ka riga ka soya shi kafin ka zo kuma ka sake zuba ka maida shi wuta da su naman ya daɗa haɗuwa. So in ka saka sorry naman ta ba mai maganan gishiri da magi da za a sa ba, sai ka ɗanɗana ka gani a ɗanɗanan ya maka a haka. Amma kuma idan kana so ka ƙara wani abun, ka san girki ƙirƙira abu ake yi, ko zan ce girki creativity ne. Idan kana so ka ƙara wani abu a kai za ka iya ƙarawa saboda girki iyawa ne, kowa da yanda ke nashi. To kaga ka yi win the war soup, kuma za ka iya ci da tuwon shinkafa ko farin shinkafa, zaka iya ci da teba, zaka iya ci da tuwon masara, zaka iya ci da kowane tuwo kake so. Zaka iya cin windiwo da shi, shi windiwo miya ne da zaka iya cin hatta farin shinkafa da shi, wani ma zai iya cin taliya da shi.
To masu sauraro, anan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma Julie Ladders Gresham da ta daidaita mana sauti da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC take muku sallama. Muryar Amurka yau ta canza.